Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A 'yan kwanakin nan wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya na iza wutar tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Har ma sun ba shi wa'adin makonni 6 daga ranar Larabar da ta gabata.
Taliyar 130 yanzu sai 450, man gyaɗa 50 naira yanzu 250, shinkafan 250 yanzu 650, ɗalibai kun hana su don makaratu.
Daga lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya kama ragamar mulkin Najeriya ya zuwa yanzu, abubuwan da ke iya sa a tsige shugaban ƙasa sun yi ta faruwa a ƙasar yadda za a iya ƙirgawa, amma 'yan majalisar dokokin ba su taɓa cewa ta tahwar ba balle sabke. Shin yanzu ne ya kamata 'yan majalisar su riƙa kurarin cewa za su tsige shugaba Muhammadu Buharin wanda dududu watanni 10 kawai suka rage ya kammala wa'adin mulkin shi na biyu, kuma na ƙarshe kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi? Siyasar son kai ce ko kuwa da gaske sai yanzu ne 'yan majalisar dokokin suka fara damuwa da halin da 'yan ƙasar Najeriya suke ciki? To in ba son kai ba ne, me yasa sai yanzu da aski ya zo gaban goshi? Shirin namu na yau akan wannan batu ne na 'yan majalisar dokokin da ke kururuwar neman tsige shugaba Muhammadu Buhari daga mulkin Najeriya, da kuma yadda suna cikin hakan suka tattara suka yi tahiyar su hutu.
Kinnafin ba Kaduna ba Muhammad Zamfara Katsina Barna da Ko'ina.
Balaraba Alkasim shine wakilin jaridar Daily Trust a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Abokin aiki na Muhammad Awar Suleiman ya zamna da shi sun tattauna akan wannan yunkurin 'yan majalisar dokokin na neman tsige shugaba Muhammadu Buhari daga mulkin Najeriya.
Su 'yan majalisar sun yi wani ɗan zamani gaba ɗayansu ana tattauna matsalolin ƙasar. To daga baya su 'yan majalisar da suke ɓangaren jam'iyyun adawa wanda PDP take jagoranci sai suka fita daga taron. Suna magana cewa su fa sun ba wa ma shugaban ƙasa wa'adi na wasu kwanaki, ko dai a gyara akan abubuwan da ake kai ko kuma su fara shirye-shiryen tsige shi. To kuma waɗannan mutane dai da suka ba shugaban ƙasa wa'adi sun sake yin wani zama, sun sake tattaunawa akan al'amarin.
Na'am. To amma me yasa su a tun baya ba su yi wannan yunkurin na magana su tsige shi ko kuma wani abu ba sai yanzu?
To abin da yake faruwa dai shine gaskiya kamar yadda mutane suke faɗa, kawai wata magana ce ta siyasa. Shekara 8 ko shekara 7 da suka wuce me yasa ba a taɓa yin wannan yunkurin ba? To amma gaskiya abin da mutane suke dubawa shine shi kansa wannan ɓangare na 'yan adawa wanda ake kira na marasa rinjaye ya samu canjin shugabanci ne kwanan nan. Aka ba shi Philip Tanimu Adu da wani sanata da yake wakiltan ita babban birnin tarayya. To abin da mutane suke duba shi ne a shi Aduda da sauran mutanen da dama sun canza jam'iyyu sun dawo marasa rinjaye kawai suna so su yi wani magana ne ta siyasa, abin da ake cewa a turance political statement. Inda ba a san suna nan ba, to yanzu ga su. Shi yasa suke wannan magana, saboda ita PDP a shekarun nan da shi shugaban ƙasa Buhari ke shugaban ƙasa ta koma magen lami, don gaskiya ba ta yi adawa yadda ake tunanin za ta yi ba.
To su 'yan ƙasar ta Najeriya yaya suka ji wannan labari? Ko me ra'ayoyinsu akan wannan batu na neman tsige shugaba Muhammadu Buhari a wannan hali da ake ciki?
Sunana Khadija Algarba da kanan Kano. Magana tsige Buhari da 'yan majalisa suke ƙoƙarin yi gaskiya sun yi fargar jaji ne. Saboda in dai magana suke akan matsalar tsaro, to matsalar tsaro ba yanzu ta fara ba. Ta faru ne tun shekarun baya da suka gabata. To kaga idan sun ce yanzu matsalar tsaro ce take neman ta sa su tsige shugaban ƙasa, to gaskiya ba haka ba ne. Wata manufa ta su ce ta daban wacce talakawa ba su san da ita ba.
A gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan tsige shugaban Muhammadu Buhari da ake shirin yi, saboda mu a tunaninmu wannan ya nuna cewa su waɗannan shugabanni na masanatoci ba sa ma kishin arewa ne. Domin da muka saurari hiransu da wani sanata akan cewa babban dalilin da ya sa za a yi wannan tsigewa wai dan yanzu rashin tsaro ne ya shigo mu ya matso kusa da Abuja. To abin tambaya a nan shi ne, to tunda lokacin da matsalan tsaro ya damu wasu sassa daban-daban a Najeriya, ba a yi yunkurin tsige shi saboda matsalan tsaron ba sai yanzu da abin ya matso kusa da su kenan?
Sunana Najib daga Sokoto. Ra'ayina akan batun tsige shugaban ƙasa da ake yi, a gaskiya ina goyon bayan shi 100%. saboda Buhari mutum ne wanda da an kai tsammani yadda yake ba haka shike ba, ko kuma ya canza daga yadda yake. Sannan kuma ga duka alamu babu alamun wani gyara.
In dai baba Buhari ba da ƴan majalisin shi da senatoci duka zai tafi ba, ai an yi aikin banza ne. Ai rashin tsaro ai ba shugaban kasa bane kawai mai mulki.
A maganar tsige Buhari, to yanzu dai mu abin da muke gani da a tsige Buhari da ka a tsige Buhari a wannan lokaci, duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, saboda aikin gama ya riga ya gama. Abin da bai shekara bakwai ba, a cikin watanni bakwai ba zai iya yin sa ba.
Kusan idan har abin ya tabbata da gaske, ya saka din daidai ne. Saboda ina da yakinin mutane suke magana tsige shin nan ba wai suna magana ne san zuciya ko san rai ba, suna magana ne akan doran doka.
Me dokokin ƙasar Najeriya suka ce game da tsige shugaban ƙasa? Haka kawai ake yin abin kara zube ko akwai tsarin da ya kamata a bi? Domin samun cikakken bayani game da wannan, abokin aiki na Muhammad Awar Suleiman ya tattauna da masanin abin.
To ni suna Barista Maruf Muhammad Yakasai, kuma ni lauraye ne zaman kaina ko masani akan harkokin da suka shafi kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe. To magana tsige shugaban ƙasa magana ce da ba batta haka saka ka ba. Kundin tsarin mulki na Najeriya na 1999 wanda aka kuskure ma ya yi tanade-tanade akan yadda za a shirya shugaban ƙasa kuma taimakon shugaban ƙasa. Wannan bayani yana nan a sashe na 143 na kundin tsarin mulki. Amma magana wai da an yi magana ko a fito a dinga a shugaba ke ya sauka president Mazbo, ba haka dokar ta ce ba.
Na'am, to yayi dokar ta ce in za a tsige shugaban
ƙasa? Dokar abin da ta ce idan a tsige shugaban ƙasa ana son members 1-3 na National Assembly. Kaga National Assembly ya haɗa ta majalisar dattijai da majalisar wakilai. Sai mutum 1-3 sun saka hannu akan takardar cewa akwai laifuffuka da shugaban ƙasa ya aikata ko mataimakin shugaban ƙasa ya aikata wanda sun cancanta a tsige shi a kai. Saboda haka za su rubuta su sa hannu a wannan takarda, sai sun yi bayanin duk tuhumar da ake masa da kuma duk wata hujja da ta saka ake wannan tuhumar, sai a ba wa shi Senate President.
Na'am, shi shugaban majalisa
kenan. Idan aka ba wa Senate President shi kuma kwana bakwai bayan an ba shi, shi kuma zai sa a ɗauki wannan takardar a kai wa shi shugaban ƙasa kofi. Ko ya mai da martani kuma idan ba mai da martani ba, bayan kwana 14 majalisar wakilai da majalisar dattijai sai su yi ƙuri'a 2-3 na wannan majalisun, sai sun yarda cewa a je a binciken akan wannan abin da ake zargi cewa laifi da ake zargi shugaba ya aikata. Sannan kwana 14 bayan wannan sai a rubuta a kai wa chief judge na ƙasa. Shi Senate President. Idan aka kai wa chief judge na ƙasa, shi kuma chief judge na ƙasa zai samu mutane nagartattu wanda ba su da tabo kuma wanda ba ƴan siyasa ba, wanda kuma ba ƴan majalisa ba. ƴan Najeriya wanda aka san suna da mutunci, suna da kamala. Saboda haka za a ba su wannan tuhuma da ake yi an kafa wannan kwamiti, sai kuma za su ɗauki uku tsakanin ba su takardar zuwa wannan lokacin, saboda a gayyato wanda ake tuhuma da wannan laifin ko ya zai da kansa ko ya ce lawyer domin ya zai kare kansa a gaban wannan kwamiti. Duk wannan abin da kwamiti suka yi, idan abin da kwamiti suka zartar, sai a mai da shugaban majalisa. In aka mai da shugaban majalisar da tijai, saboda haka shi kuma wannan idan ya karɓi wannan takarda, idan sun ce eh lallai wannan mutumin an yadda a cire shi laifin nan ya tabbata, sai a kirawo membobi na National Assembly sake yin ƙuri'a. Su ƙuri'a, samu ƙuri'a 2-3 na kowace majalisa da su tabbatar da cewa eh wannan laifin da aka tabbatar an kama shi da shi, an tabbatar laifin nan ya tabbata, kuma sun yadda a tsige shugaba. Shi kenan aikinsa ya ƙare, shugaba ya ce. Saboda a cikin wannan lokacin da muke, daga yanzu idan aka fara wannan ɗaukan wannan matakai har a yi zaɓe ba a gama ba.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kama Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify, ko TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Ko Unity FM Radio a jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1.
Ki a canza salon mulki an yi gashi kasan mu cike da bala'i babu abinci babu kudin saki ni kuma yanzu ya daina ban mamaki kidnapping haƙi da a kwace mu haƙi muna magana a ce muna raki tsaran kasan mu na kwana a daji ku kuya kwana a AC a daki
to su kuma ƴan gwagwarmaya da hahutukan neman kyautata rayuwar al'umma koyaya suke kallon wannan yunkuri na ƴan majalisar dokoki na neman tsige shugaba Muhammadu Buhari Barista Salis Muhammad Sabo shine kakakin gamayyar kungiyoyin karamar hukumar Shiroro a jihar Neja kuma dan gwagwarmaya da hahutukar neman kyautata rayuwar al'umma
wannan na nuna mana kewlan cewa wannan abin ma da ake yi yanzu wayan su tayi daidai kuma mutane ne ke kokarin dai su nuna cewa suna tare da ƴan Najeriya saboda lokaci ya kusa da ƴan Najeriya za su yi zabe su nuna ainihin bakin cikin su irin abubuwan da suka kasa yi tuntuni shi yasa yanzu suke fitowa dan kawai a su nuna cewa suna tare da talakawa amma abin da ya kamata a yi tuntuni ba a yi ba sai yanzu ko da an yi ba za ta samar da abin da ake bukata ba ƴan majalisa sun san ƴan Najeriya ba sa jin dadin gwamnati nan kuma sun ba sa jin dadin rashin daukan mataki na ganin cewa shi shugaba Buhari ya yi abin da ya dace shi yasa suka dauki wannan matsayin dan su ware kansu na nuna cewa su suna tare da ƴan Najeriya ba su jin dadin abin da Buhari yau ƴan majalisa suka fara bai da shawarwari yadda za a dakile rashin tsaro shi kuma shugaba Buhari ko dai bai implementing ba ai wannan kadai ya kamata a ce sun kawo baba Buhari sun hukunta shi sun abin da ya kamata matsayin su na masu wakiltan jama'a amma wannan bai faru ba shekara 8 idan ma suka tsiga baba Buhari yau kaman sun yi abin da ma yake bukata ne saboda shi ya ma nuna cewa shi fa ya gaji na so ya koma daura body language nashi da kalamun shi sun nuna cewa ya gaji kuma ya kasa dan yau kun tsige shi ramai watanni kadan a wannan it doesn't go to any issue bai samar da hukuncin da ake bukata ba
to shin ƴan majalisar dokokin za su iya cimma wannan buri nasu na neman tsige shugaban kasa koko akwai wasu abubuwan da za su iya yi musu tarnaki kuma ma ƴan majalisan nan anya da gaske suke yi da gaske suke yi me yasa duk da babatun da suka ta yi akan tsige shugaban kasar kuma suka tattara suka tahiyar su hutu yanzu haka mun mika duka waɗannan tambayoyi ga masanin harakokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano
wa'annan abubuwa da suka bayyana sun isa a ce za a iya tsige shugaban kasa sai dai zai yi wuya su ƴan majalisar su iya yin haka sannan abu na biyu da zai ba da wahala yi shine cewa duk da matsalar ta'addabi ƴan Najeriya za a bashi fassarar siyasa ne sannan abu na uku shine cewa fa shi abin da bangaren zartawa kawai da zai bukata ma ya hana abin yayi shine ya tabbatar ba a samu 2-3 ƴan majalisa sun yi ba sannan abu na hudu kuma shine cewa daga ƙarshe abun za a bashi fassara ko dai addini ko kabilanci ko bangaranci dan haka wadu wa'annan shi zai hana ƴan majalisa din su iya cimma burin su da suka fito da shi na wannan kuduri kuma kwana biyu bayan sun yi yunkuri wanda ya dumama siyasar kuma suka zo suka tafi hutu wannan abin da yake nuna ƴan Najeriya kaman su ƴan majalisar ba su dauki kudirin ba da muhimmanci domin a hutun abin da zai faru shine cewa za a yi kokari a yayyafa wa ita guguwar ko kurar wutar kai ruwa dan abin ya yi sanyi yanzu ko da na sati ɗaya ne ko wata ɗaya suka je suka dawo kafin su dawo wannan guguwar ta lafa dan haka shi sa ƴan Najeriya suke ganin cewa su dai ƴan majalisar da suka wannan yunkurin abun ba da gaske suke yi ba a kawai siyasa ce ta sa suka yi shi
ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarauke sallama da ku huta lahiya.